إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بايهك ينقوى أني من سلم تأدين المسلم شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
وجياتا تبتك ألا بيقوى ميقومي واند يهدى مو أولا يمجي na juma'a 25 ga watan sha'ban a shekara ta 1447 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 13 ga watan 2 a shekara ta 2026 miladiya a wannan sabon masallaci mai albarka wanda aka bude shi a yau masallacin tunawa da margayiya Hajiya Asiya Muhammad Allah ya ji kanta da rahama wanda gidauniyar Ganduje ta gina a wannan unguwa mai albarka ta Bakirawa layin sarkin fawa ko to bisa ga kaddarawar Ubangiji kamar yadda aka sani masallaci ba wai dan ai sallah kadai ake gina shi ba yana daga cikin manufofin gina masallaci dan ai sallah kuma dan a ilmantar da al'umma to gashi muna jajibere mana kwanakin gab-gab da watan Ramadana mai albarka da aka bisa ga tarihi wannan rana ita ce rana ta farko da zamu fara darasi a wannan masallaci bayan bude shi da aka yi a yau kuma za mu fara ne da tattaunawa akan abin da ya shafi azumin watan Ramadan.
Na'am.
Da haka za mu yi lecture mai taken lale maraba da Ramadan.
Na'am. Da bada lada.
Da fatan Allah madaukakin sarki ya saka wa waɗanda suka gina wannan masallaci da alkhairi.
Amin.
Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda ya gina wannan masallaci Allah ya gina masa gida a aljanna.
Amin malam.
Wacce aka gina masallacin aka sanya sunanta Ubangiji madaukakin sarki ya haskaka mata makwancinta.
Amin.
Mu kuma da aka danka mana amanar kula da masallacin Allah ya bamu ikon sauke nauyi.
Amin.
Allah kuma ya bamu yawan waɗanda suke assasa irin wannan alkhairi a cikin al'umma Allah ya ƙara mana su.
Amin.
To a gurguje malamin da zai fara mana bayani wanda shine jigo shine Dr. Ali Yunus Muhammad Abu Idris.
Na'am.
Babban limamin masallacin Uthman ibn Affan wanda yake kofar gadan kaya. Da haka mallam shine zai fara sukwa ne mana wannan fili da bayani akan abin da ya shafi azumi. Mallam baba ko bane baya buƙatar wani dogon bayani.
Na'am.
Da haka zan mika abin magana zuwa gare shi. Kuma malam yana da minti ɗaiɗai har 20 zuwa 25. Da fatan Allah madaukakin sarki ya yi masa jagoranci.
Amin.
Fal yatafaddal mashkuran wa ma'jura.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
mune wa Allah ta'ala godiya a wannan yammaci da ya hada mu a wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci na Juma'a mai albarka taya al'ummar wannan nahiya murna da kuma fatan alkhairi gare su bisa wannan alheri da Allah ya kawo musu kamar yadda mallam ya faɗa masallaci ni'ima ce babba. Al'umma zamo suna da inda za su haɗu su bauta wa Allah, wannan ba karamin alkhairi bane a cikin al'umma. Saboda haka gina masallaci aiki ne wanda yake mai girman lada, kuma wanda Allah yake so, domin ahabbu albiqa'i ila Allah almasajid, guraben da Allah yafi so a wannan duniya su ne masallaci. Saboda haka muna addu'a da fatan alkhairi ga waɗanda suka ɗauki gabarin wannan aiki. Allah ya saka mu da alkhairi, kuma Allah ya ba su ikon ci gaba. Dama ne suna yi irin waɗannan ayyuka na alkhairi, gina masallatai da makarantu na Islamiyya, domin wato ba wa al'umma ta musulmi wannan wato taimako da agaji da ake da buƙatar shi, samar da masallatai a lunguna da saƙo na ko'ina inda musulmi suke. Kamar yadda malam ya faɗa, masallaci waje ne na sallah da zikiri da karanta alƙur'ani, waje ne na ilimi, waje ne na tarbiyya, waje ne na ƙara danko na ƴan uwantaka. Domin al'umma da suke wannan kewayen, watakila kafin su riƙa haɗuwa a wannan masallacin, suna yin asuba wanda suke kusa, suna yin salloli na azhar, al'asr, magriba, isha, watakila kafin wannan masallaci wani yayi can, wani yayi can. Amma idan aka haɗu a nan yanzu, to sai ga an ƙara haɗuwa, zumunci ya ƙara ƙulluwa. Kaga waje ne wanda yake na tawassul al-istima'i, a haɗu domin a ƙara ƴan uwantaka, a san juna, kuma a taimaka wa juna da agaza wa juna. Fatanmu shi ne Allah ya sanya waɗanda suke wannan kewaye su amfana matuƙa da wannan masallaci, kuma su bayar da gudunmawa da ake da buƙata wajen raya masallacin, rayawa ta fuskar zuwa a yi sallah a ciki, da rayawa ta fuskar kula da ingancin masallacin. Kamar yadda muka sani, ba dole a ce kullum waɗanda aka danka a masallaci su za su yi ta shara, suna kula da fitillu, suna kula da fanka da lasfika. A'a, waɗanda suke amfana su ma akwai hakki a wuyansu. Za a haɗu ne tare domin a inganta masallacin. Da yawa muna kokawa al'umma cewa idan an yi masallaci, mutane abinda suka ba da himma su zo su yi ibada a ciki, su yi sallah, eh, abu ne muhimmi ƙwarai. Amma ba iyakar ta kenan ba. Za ka zo ka yi sallah, kana amfana ga haske, ga fanka, to kuma sai ka ba da gudunmawarka wajen ganin an ɗore da kulawa da ingancin masallaci. Idan wani ainihin wani abu ya samu na gyara, ba sai an ce an sanar ba, rige ya kamata a yi, kowa ya ce ni zan gyara, to wannan alheri ne ba ƙarami ba. Kuma kai ma za ka shiga cikin waɗanda za su yi tarayya a cikin ladan masallacin, waɗanda aka danka wannan amana, Allah ya ba su iko riƙewa, mu kuma Allah ya ba mu iko amfana da wannan masallaci. Kamar yadda malam ya faɗa, ƴan kwanaki kaɗan suka rage, insha Allahu ta'ala, ga wanda Allah ya yi masa rabo, za a shiga wata Ramadan. Wata Ramadan wata ne wanda yake mai albarka, wata ne wanda yake mai girma ga al'umman musulmi. Wannan ba sai an faɗa ba, ba don komai ba, saboda dalilai na Al-Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da yawa suna nuna falala da daraja na shi kanshi watan. Yana cikin watannin da Allah ya fifita, ya sanya ɗaya daga cikin manyan rukunai na addinin musulunci shi ne azumi a wannan wata na Ramadan. Wanda azumi mun sani ɗaya ne daga cikin arkanul Islam al-khams. Sannan banda irin wato falaloli da Allah ya sanya masu yawa a cikin wannan wata na Ramadan, zan lissafo kaɗan daga cikin abin, ba ƴan uwa dama su ƙara sanatar da mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan yi ta yin murna ga al'ummarsa idan wata Ramadan ya zo, kamar yadda ya zo a cikin hadisin da Imamu An-Nasa'i da Imamu Ahmad suka rawaito. Ma'aikin Allah yakan ce atakum shahru Ramadan, ga watan Ramadana ya zo muku. Shahrun kataballahu alaikum siyama, watan da Allah ya wajabta muku azumtarsa. Fihi lailatun khairun min alf shahr, a cikin wannan wata akwai dare daya wanda yake mafi alkhairi, wanda yake mai ninninkin lada a cikinsa, ya fi ninkin lada na wanda ya yi ibada a watanni dubu. In ya dace da wannan dare ɗaya, yana daidai da wanda ya yi ibada a watanni dubu. Fihi lailatun, akwai dare guda ɗaya a wannan wata wanda yake idan mutum ya yi ibada ya dace, Allah ya karɓi ibadarsa, to za a bashi lada khairun min alf shahr fiye da wanda ya shekara yayi watanni dubu yana ibada a ciki. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sake cewa man hurima khairuha faqad hurim, wanda yayi hasara bai ribaci wannan damar ba to shine babban mai hasara. Wanda aka haramta masa alherin da ke wannan watan, watan ya zo ya fita bai ribaci alherin da ke ciki ba, to shine wanda aka haramta wa dukkan alheri. Kaga wannan yake nuna mana cewa riskar watar watan na Ramadana alheri ne mai yawa, sannan akwai banta kaici, akwai wato kasawa, akwai wato hasara ga wanda aka ce ga Ramadana ya zo har ya fita bai samu alherin da ke cikina a yafe masa, a yi masa gafara, a yanta shi daga wuta ba a wannan wata. Saboda haka wata ne wanda yake mai albarka, mai alfarma, wata ne mai girma da ya kamata a ce kada mu bari mu zamo cikin waɗanda aka ce man hurima khairuha faqad hurim, wanda aka haramta masa alherin da ke wannan wata, to ko shakka babu shi ne wanda yake haramtacce, wanda yake yi hasara. Akwai hadisi na wato Talha ibn Ubaidillah, Allah ya kara masa yadda, wannan hadisi yana nuna mana alheri da falala na cewa ka riski wannan wata na Ramadana, Allah ya so ka da alheri mai yawa. Allah ya wato so ya fifita ka, ya daga darajarka akan da yawa daga cikin bayi waɗanda ba su riski wannan wata ba. Talha ibn Ubaidillah, Allah ya kara masa yadda, yake ba da labari, yace anna rajulaini qadima ala rasulillah, wasu mutane biyu suka taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a Madina, wa kana islamuhuma jami'an, suka zo musulunci baki ɗaya su biyu, wa kana ahaduhuma ashaddu shihadan min sahibi, amma ɗayan ya fi himma da dagewa wajen ibada fiye da ɗayan, fa gaza almustahid, sai aka fita jihadi, sai mai himman nan ya tafi jihadi, fastushid, sai yayi shahada aka kashe shi a wajen jihadi, ثم مكث الاخر بعده سنه, ɗayan wanda yake mai karancin himma sai Allah yi masa rabo ya shekara yana raye, thumma tuwfi, sannan sai Allah ya karbi rayuwarsa. Talha ibn Ubaidillah yake cewa fara'aitu fima yara an-na'im, sai na kwanta bacci sai naga abin da ake gani a cikin bacci mafarki kenan, fara'aitu fihima, yace fara'aitu ka'anni inda babil janna, sai naga kamar gashi an tashi alkiyama, gashi mun zo ana kiran mutane cewa ku zo ku shiga aljanna, idza ana bihima, ina tsaye sai ga waɗannan abokai guda biyu ko ƴan uwa sun taho, ana ce ku taho a shiga aljanna, wa kad kharaja kharijun min aljanna, sai wani mai kiran mutane ya fito ta kofar aljanna, fa adina lilladhi tuwfi al-akhir minhuma, da ya fito sai ya kalli wancan nabiyin da ya mutu daga baya, sai ce kai zo ka shiga aljanna, sai ya kira shi, shikenan sai ya shiga aljanna. Thumma kharaja fa adina lil ladhi tushhid, bayan wannan ya shiga yayi masa rakiya, sai ya sake dawowa, sai ya kalli wancan wanda yake mai himman nan da ya shahada, sai ya ce masa kai ma zo ka shiga aljanna. Wato nabiyin shi ne wannan mai himman, shi aka kira daga baya. To bayan an kira shi ya shiga aljanna, ya ce faƙala li, sai ya kalle ni ya ce kai kuwa koma, irje koma kai, domin fa innahu lam ya'ni laka ba'du, kai lokacinka bai yi ba tukuna, tunda ai yana raye. Shi kenan sai ya farka, da ya farka sai ya yi mamakin wannan mafarkin, sai yake ba wa ƴan uwansa labari sahabbai cewa ga abin da na gani, waɗannan mutanen nan guda biyu da suka taho wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma suka musulunta tare, kuma ga ɗayan mai himmar wanda yake yafi himma har kuma yayi shahada a filin daga, sai kuma gashi an fara kiran wannan na biyu wanda yake bai kai shi himma ba, an ce ya zo ya shiga aljanna, yake mamaki, yake ya aka yi haka, yana mamaki. Sai aka kai wa manzon Allah labari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ga abin da Talha yake ba da labari, abin da ya gani a mafarki, cewa waɗannan mutanen nan guda biyu kamar gashi an tashi kiyama, sai aka fara kiran nabiyin
wanda himmar sa bata kai ta farkon ba, kuma shi ya mutu ne a gida ba shahada yayi ba, amma gashi an tashi kiyama an fara kira shiga aljanna ya riga wancan mai himmar. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan an bashi labari sai yake tambaya, fa kana sayti alaita kad makan hadha ba'da husana, shin shi wannan nabiyin ba ya shekara guda ba bayan mutuwar wata? Suka ce bala ya rasulullah, haka ne. Wa adraka ramadana wa tamahu, kuma bai riski wata ramadana yayi azumi ba? Suka ce bala ya rasulullah, ya riski ramadana bayan mutuwar wancan. Wa salla kaza wa kaza, bai yi salla ba a masallaci, salla kaza da kaza adadi kaza? Qalu bala, suka ce yi kwarai yayi. Qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace, fama bainahuma, falima bainahuma, abinda ke tsakanin na farkon da wanda ya mutu na biyun, ab'adu ma baina as-sama'i wal ard, ya fi nisan sama da ƙasa, darajar da ke tsakani, bambancin daraja tsakanin wancan na farkon mai himman nan wanda ya mutu a wajen jihadi da wannan nabiyin da ya riski shekara guda yayi azumin wata ramadana yayi sallah, to darajar nabiyin ta yi nesa da ta farkon fiye da abin da ke tsakanin sama da ƙasa. Kaga abin da zai nuna ma cewa wannan da Allah ya masa rabo ya shekara guda bayan mutuwar dan uwansa ya samu ramadan, yayi azumin wata ramadan, sannan yayi salloli, wannan damar da Allah ya bashi ya ƙara samun ɗaukakar daraja fiye da wancan na farkon, nisan darajar kamar a ce tsakanin sama da ƙasa, abad ma ya ce ya fi nisa fiye da tsakanin sama da ƙasa. Ya ɗan uwana, ka san ƙuratar da ke tsakanin tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa ba kaɗan ba ne? To ka duba wannan bawan Allah darajar da ya samu saboda me? Saboda ya riski wata ramadan. To yanzu ka tuna ƴan uwanmu waɗanda bara ba sa nan, ko bara waccan ba sa nan, mu kuma Allah ya yi mana rabo, mun yi azumi na ramadana bara, gashi duk muke da na bana, Allah ta'ala ya ba mu ikon gani, ya ba mu ikon azumtarta, kuma ya karɓa mana ayyuka. Kaga kenan duk shekarar da kai azumi kana ci wannan wata, kana ƙara ɗaukakar daraja ne ta kiyama, darajar da take tafi tsakanin sama da ƙasa. Idan Allah ya yi maka ni'ima ya ara maka rayuwa ka shekara ka yi azumi na ramadana ka yi sallah, to ka ƙara samun daraja ne wato fiye da a ratar tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa. Allahu akbar. Ina ga wanda ya azumi shekara 10, shekara 20, shekara 30, shekara 40, kana samun ka yi azumi na wata ramadan, ka rika auna ratar sama da ƙasa su 40, ya kake gani aljanna? Kar ku manta, ita aljanna darajat ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ɗan aljanna ya tara auna, za su rika ganin ɗan uwansu waɗanda suke da daraja a samansu, kama ta tara'a, wato kama yadda ake ganin taurari a sama. Yanzu idan muna ƙasa, idan muka ɗaga kai sama, za mu ga wani tauraro ɗan ƙanƙani kamar bakin allura. Amma da za ka dace a kai ka kusa da wannan tauraron, kai ka san wannan tauraron girmansa ya fi girman duniyar da muke ciki watakila. Amma da yake akwai rata mai nisa tsakaninmu, sai ka gan shi kamar ɗan wani ainihin ƙanƙanin abu. To haka ake da daraja a gidan aljanna, za a rika ganin ‘yan uwan da suke darajarsu tana sama kamar yadda kake ganin taurari a kan sun yi maka nisa. To ina mutumin da ya azumi wata ramadana ya yi salloli, darajar ta ƙaruwa take a sama ta yadda zai ƙara samun daraja ba kaɗan ba a gobe kiyama. Ya Allah ka ba mu wannan darajoji, ka karɓa mana ayyukanmu. Akwai hadisi da ya tabbata wanda yake ƙara nuna wannan daraja ɗin, hadisin Abi Huraira Allah ya ƙara masa yadda, wanda Imam al-Bukhari ya rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, man amana billahi wa rasuli, wanda ya imani da Allah da manzon Allah, wa aqama as-salata, ya tsaida sallah, wa sama ramadan, ya azumi wata ramadan, kana haqqan ala Allah, Allah ya sanya haƙƙi ne gare shi, an yudkhilahu al-janna, lalle zai shigar da shi aljanna. هاجر في سبيل الله او جلس في ارضه التي ولد فيها كوديه هجره في سبيل الله dan ya gudu da addinin sa ko ya zauna inda yake har ya mutu duk wanda yayi wadannan hakkan alallah yake kana hakkan alallah Allah ya sanya cewa hakki ne sai ya tashi a gidan aljanna to kaga ba karamar daraja bace ba karamar falala bace ba karamar dama bace a ce Allah ya baka iko ka riki wannan wata na Ramadan yan uwana wanda ya riki wata Ramadana yayi sakaci ba yan tashi daga kurakuranta ba to ko shakka babu yayi hasara don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yayi addu'a mummuna ga wanda ya riki wata Ramadana amma bai aikata abinda zai samu yafiyar Allah ba zai samu gidan aljanna ba kamar yadda yazo a cikin hadisi da ainihin imamu imamu Ahmad ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man adraka ramadana fansalaka wa lam yuktab min ahli aljanna wanda ya riki ramadana har ramadana ya fita ba a rubuta shi ga aljanna ba yace rage ma anfu Allah ya turmus hancinsa a kasa ma'ana yayi hasara yana cin hasararru yace raghima anfu rajulan ko rajulin adraka ramadana falam yughfar lahu yayi hasara ya tabi duk mutumin da ya riki wata ramadana har watan ya fita amma ba a yan tashi ba daga wuta yana cin wanda suke masu hasara ba karamar hasara ba Allah tabaraka wa ta'ala ya karrama wanda ya riki wannan wata ya ba wannan wata hakki na tsayawa yayi azumi ya kiyaye duk abin da aka ce kiyaye cewa za a kankare masa kurakuransa baki daya domin ya ce as-salawatul khams wa ramadan ila ramadan yin salloli guda biyar da yin azumin wata ramadana da kuma riskan wani watan kai bana bada ma Allah ya baka dama kai bara ma kai wa ramadan ila ramadan sai ce مكفرات لما بينهن سنا كنكري كراكونن دكي تكانن سو اذا اجتنبت الكبائر ان دي اكا نزلت كبائرا ان دي متبايا كبائرا تو يرتشي ازمي نبارا بنما يهي تو كمري يا وينكي كان سكينن دكا دكام كراكوري كاركينا اذا يموتو زي غمد الله باي دا كراكوري ان دي با حقو كم باي كي وين سبا سو دهكا yana da matukar muhimmanci ɗan uwana mu tsaya mu yi kokari mu ga cewa mun riki wannan wata mun yi abin da ya dace a cikin sa na bautar Allah dukkanin ayyukan alkhairi da ya kamata a ce mun ainihin wato yi kokarin aikatawa a ciki mun aikata kuma mun nisanci duk abin da aka hane mu nisanta wanda yake bata azumi da yawa daga cikin mutane suna tsammanin cewa abin da ke bata azumi shine kadai a ci ko a sha ko a biya bukata ta sha'awa ba shi kadai bane eh waɗannan suna cikin abin da ke bata azumi amma daga cikin manyan abin da ke bata azumi shine ainihin mugayen maganganu munanan maganganu aikata abin da shari'a ta hana na giba yi da mutane da kuma wato husuma da yin abubuwan da ba su dace ba aljahlu wauta din yana iya bata wa mutum azumi shi yasa yazo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal-atash dewa daga masu azumi zaka tanta ba su da wani rabo a cikin azumin su face yunwa da kishi dan me saboda ai shi azumi ba kadai laysa siyamu ainihin wato min al-ju'a min al-akl wa ash-shurb ba azumi kadai a barci da sha bane a'a azumi shine nisantar duk abin da Allah ya hani bawa daga ƙarya da yi da mutane da annamimanci da dukkan abin da yake Allah baya so yace man lam yada qawla az-zuri wal 'amali bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'ama wa sharaba wanda bai bar maganar zurba ƙarya kage wato yin abin da yake na ba tsa da makamantansu ba Allah ma baya bukatar ya daina ci ko ya daina sha domin ai makasudin azumin shine min attaqwa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun shine makasudin takwa takwa kuma lafazi ne mai fadi yan ce takwa shine yin abin da Allah ya ce ayi da barin abin da Allah ya ce a bari wannan shine idan ka sa wato baina kausai ne a cikin baka menene makasudin azumi wannan shine ka koyi yin takawa ta hanyar baka ci ba baka sha ba sai ka tuna ƴan uwanka cewa kai kana da dama kwana 360 na shekara babu ranar da za a ce baka ci ko baka sha ba kana da Allah ya hore maka amma kar ka manta akwai wanda bai ci ba bai sha ba ka tausaya masa kaga wannan tausayin da Allah ya ce mu ji kan junanmu to yana daga cikin abin da ake koya mana sannan kuma ka sani cewa hakuri tarbiya ce da ake so ka yi ta ka koya daga cikin abin da tarbiya hakuri ke koyarwa ainihin mai imani shine duk da cewa dabi'ar dan adam Allah ya ce yakan ci ya sha babu adadin lokaci amma sai aka ce ka dakata karkaci karkasha kai hakuri to kaga wannan hakurin yana cikin tarbiya ta azumi idan kai hakuri baka ci baka sha ba Allah zai baka lada innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab sannan kuma kai aikin da zaka samu lada wanda yake a gobe kiyama babu ma'auni ga wannan ladan sai in kaje ka gani domin Allah ta'ala yace mai azumi as-siyamu li wa ana ajzi bihi al-hasanatu bi ashri amsaliha in kai aiki daya Allah yana bada ladan goma amma banda azumi azumi sai kaje gaban Allah ka ga irin ladan da Allah zai baka ɗan uwa na azumi akwai hikima masu yawa a ciki wanda yake tarbiyya ce wanda yake azumi ibada ce wato wanda yake kunshin abubuwa masu yawa a cikin ta na alkhairi abu da ƙarshe da zan cika da shi shine yana da muhimmanci mu san cewa Allah ya sanya wani alheri a cikin azumi wanda duk muna da bukatar sa shine karban addu'a kowane daga cikin mu yana da bukata a wajen Allah subhanahu wataala to mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa lisaimi du'aun la yurad fi yawmihi akwai hadisi fi yawmihi mai azumi a yininsa yana da addu'ar da ba a mayan masa sannan akwai lisaimi inda fitrihi mai azumi yayin shan ruwa ainihin yana da addu'ar da ba a mayan masa ƴan uwana lalle mu dage wajen addu'a a cikin wannan wata mai albarka addu'a ga kanmu cewa Allah ya karɓa mana ayyuka Allah ya yafi mana kurakuranmu addu'a ga ƙasarmu Allah ya zauna da mu lafiya ya ba mu shugabanni nagari addu'a ga dukkan makiya wannan addinin da waɗanda suke kulle-kulle don ganin setan kai musulmi kasa kada Allah ya ba su nasara Allah ya ɗaukaka musulunci mu yi addu'a ƴan uwana domin ko shakka babu a wannan ƙasa akwai barazana mai yawa kamar yadda muke gani na rashin zaman lafiya na ƙoƙarin sai an ga bayan musulmi na ƙoƙarin kawo ruɗani a ƙasar mu yi addu'a duk wanda yake da wannan nufi kada Allah ya ba shi nasara mu yi addu'a ga iyayenmu da suka rasu Allah ya gafarta musu mu yi addu'a ga ƴaƴanmu zuriya baki ɗaya Allah ya shirya mana su mu yi addu'a na zaman lafiya tsakaninmu da juna mu yi addu'a na zaman lafiya da iyalanmu lokaci ne na addu'a mu roki Allah dukkan bukatunmu na alkhairi mu sani cewa yinin baki ɗaya ana karɓar addu'ar mai azumi banda idan ka zo shan ruwa kada ka bari ka ɗau azumi har ka kai azumi ba ka yi addu'a ba addu'a kuma a duk lokacin da ka samu wata gaba musamman a lokacin sahur a lokacin shan ruwa a lokacin salloli lokuta ne na addu'a mu yawaita addu'a Allah ya karba mana ayyukanmu na alkhairi ina ƙara addu'a ga waɗanda suka asusa wannan masallaci Allah ya biya su da gidan aljanna domin dama manzo Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam cewa man bana lillahi masjidan walau ka mifhati qata bana Allah lahu baitan fil janna wanda ya gina wa Allah masallaci shi yasa a wata riwaya aka ce yabtaghi bihi wajha Allah ya gina masallaci dan neman yardar Allah to Allah zai gina masa gida aljanna ko da ko masallacin dan kankani ne kankantar ma sai a kwatanta da mai ainihin shekan tsuntsu kaga wannan ai ba ma za a iya shiga ba amma an kwatanta ko kankani ne in dai kai saboda Allah Allah zai biya ka Allah ya biya ta da gidan aljanna Allah ta'ala ya ba mu ikon raye masallatanmu da yin ibada kuma Allah ya karba mana ayyuka wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya saka da alkhairi malam a cikin mintin sa 25 yayi kokarin jan hankalin mu da fadakar da mu akan sanin abin da yake tunkaro mu na gagarumar ibada ta wannan Ramadan yana daga cikin abin da mutum zai yi riski azumin watan Ramadan da shi da shiri da kinsi da tattali na farko ka riski watan kana mai jaddada imaninka da Allah ka sani cewa ibada Ramadan ibada ce da Allah ya shar'anta wa bayi shi kuma Allah baya karba sai daga wanda yake da imani. Shi yasa idan zaka shiga watan Ramadan to ka jaddada imaninka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace jaddidu imanakum fa innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqu washyun thawl. Wurin ka sabunta imanin ku dan imani yana tsufa kamar yadda zanen tufafi yake tsufa ya kode. Ta yaya mutum zai jaddada imaninsa? Ta hanyar sauraron karatu, ta hanyar zuwa makaranta, ta hanyar kula daga ayyuka na ibada musamman farillai, ta hanyar istighfari da barin dukkanin wasu laifuffuka. Kamar yadda Allah ya ce wadhu zahiral ithmi wa batinahu, ku bar laifi na fili da laifi na boye. Da yawa daga cikinmu muna aikata laifuffuka, to mu sani lokacin watan Ramadan ba lokacin laifi ba ne. Da yawa muna sakaci da ayyukan ibada, to mu sani lokacin Ramadan ba na sakaci ba ne. Shi yasa annabi yakan ce wa yunadi munadin, idan watan Ramadan ya zo mala'ika yana shela, ya baqiyal khairi aqbil wa ya baqiyash sharri aqsir. Ya kai mai shirin aikin alkhairi yi maza maza ga dama ta samu, ya kai mai nufin ayyukan sharri to ka janye ba lokacin sharri bane. Malam ya gaya mana duk wanda ya shiga watan Ramadana ɗayan biyu ne. Ramadana makaranta ce, duk mutumin da ya shiga makaranta akwai ranar fita, kuma in an fita akwai sakamako, sakamakon nan ko mai kyau ko mara kyau. To duk wanda Allah ya raya shi ya kai shiga watan Ramadana ya shiga makaranta zai ɗau darussa da yawa, kuma zai fita da sakamako. To kai kokari sakamakon ka ya zamo alkhairi, kada ya zamo kishiyar haka. Manzo Allah ya yi mummunan addu'a ga duk wanda ya rinsu watan Ramadan bai yi abin da za a gafarta masa ba, yace to Allah ya nisanta shi da rahama, kuma in ya shiga wuta kada Allah ya fidda shi. Musamman waɗanda suke da iyali, nauyin ku ba iya na kanku bane, hadda na iyalanku. Ku an kusa kuma ahalikum naran, ku tsare kanku da iyalanku daga wuta. Ka tabbatar ka sanya ake azumi, ka tabbatar matarka ta sanya ake azumi, ka tabbatar ƴaƴanka suna azumi, musamman waɗanda suka balaga daga cikinsu. Yadda Allah ya umarce ka ka sa su su yi sallah, haka ya umarce ka ka sa su su yi azumi. Wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. Musamman iyayen da suke da ƴaƴa mata waɗanda suka balaga ko suka kusan shekarun balaga, to a sa ido a kansu, ka yi amfani da mahaifiyarsu wajen shiryar da su. Domin mu a al'adarmu yana da wahala ka ga uba namiji ya kira ƴarsa mace ya nemata tambayoyi na addini, musamman abin da ya shafi mata. To idan kai ba za ka iya wannan gare ta ba, ƙila saboda jin nauyi, ƙila saboda al'ada ba ta nuna haka ba, tare da cewa bai saba wa addini ba, to sai kai amfani da mahaifiyarta. Kai wasu ma da yawa suna da ƴaƴa matan da sun balaga basu san ma sun balaga ba, wanda wannan yana daga cikin aibi ba ƙarami ba. Nauyin iyalinka haƙƙi ne a kanka. To da ka irin waɗannan lokuta lallai mu binciki ƴaƴanmu, mu tabbatar da cewa suna ibadar azumi kuma sun santa, kuma dukkanin wani abin da ya kamata a ce su sani mun yi kokari mun sanar da su, ko kai tsaye ko kuma mu kai su inda za a sanar da su, ko mu sa a sanar da su. Abin da muka fi himma da kwazo shine kokarin mu dinka musu kayayyakin sallah. Yanzu da yawa wasu sun gama dinkin kayan sallah, amma ya za ta yi azumi ba ruwansa? Tana mayin oho, ba ta yi oho, ɗansa namiji yana azumin oho ba ya yi oho, shi dai ya gama masa ɗinkin sallah. Tsammaninsa ɗinkin sallah shi ne wajibi kawai a kansa, a'a, wajibcin ka sa ta yi sallah, ka san tana azumi, ka sa ya yi sallah, ka san yana azumi, ya fi wajibcin ka ɗinka masa kayan sallah. Shi yasa Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati, kai umarci iyalanka da sallah, wanda sallah ɗaya ce daga cikin rukunnan musulunci, azumin ma haka. Sai ya ce wastabir alaiha, kai ma ka tsayi da sallar. la nas'aluka rizqan ba ma baza mu tambaye ka arziki ba nahnu narzuquka domin mu ne muke azabtaka waye hore maka kudin siyan kayan sallah Allah ne ba dabaraka bace ba neman ka bane amma ba Allah ne zai zo ya tashi matarka tai sallah ba ba shi zai zo ya tashi ayyanka su sallah ba ba zai turo mala'ika ya tashi yakka yace tayi sahur dan tayi azumi ba ko ya karantar da ita meye hukunci hukuncin tsarki meye kuma hukuncin mace in tana jinin al'ada in ana azumi ba wannan Allah ba zai maka wannan ba ya danka shi a hannunka kai wa kanka da kanka ya dauke maka nauyin rayuwa kai kuma ya barka da ka kula da addini shi yasa in kana so ka mori duniya to ka damu da addini shi kuma Allah zai dauke maka damuwar duniya amma idan ka ki damuwa da addini ina ka fito neman tuwo ina za ka neman tuwo ina ka fito neman abinci ina za ka neman abinci a cici to wallahi duniyar nan in ta rinka wasan kura da kai saboda me saboda ka bar aikin da aka saka da kayi shi to tuwo zai maka sauki in ka kula da sallah ka kula da addini ka kula da iyalinka ta fuskar tarbiya to rayuwa ba ta yi maka wahala amma da ka wulakantar da su to kun kulla kai da talauci kuma ba za ku rabu ba har abada sai dai in ka gano sirrin rayuwar shine kayi aikin da Allah ya ce kayi shi kuma sai ya maka nasa bisa ga ka'idar aufu bi ahadi ufi bi ahadikum ku cika alƙawari na zan cika muku naku to Allah madaukakin sarki ya bamu ikon sauke nauyin iyalanmu ya ƴan kuwa masu albarka wannan takaitaccen lokaci ba zai iya kosar da kishirwar da kuke da ita ba na sani da bayanai na abin da ya shafi azumi illa iyaka haskawa ake yi amma dai Allah ya gani muna jan hankali akan cewa kowa ya tashi ya nemi ilimin fardu ainihi abin da ya zama wajibi akan ka kai na addini to fa dole ne ka je ka san ilimin wannan abin sallah ba wanda zai maka sallah dan ka dole ne ka san ilimin sallah kai akan yin kanka azumi ba wanda zai maka azumi kai za ka yi wa kanka dan ka dole ka san me hukunce hukuncen azumi kuma mu sani jahilci fa a addini ba uzuri ba ne ba za ka je lahira Allah ya ce wane me yasa ba kai kaza ba kai zai ce ya ubangiji ban sani ba amma saurare ka dukan tsaya za ka sha ka ce ba ka sani ba la daraita wala talaita ko da ka yadda muke ba wa neman duniya muhimmanci kamata yi neman lahiran mu yafi muhimmanci bal tu'thiruna alhayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa Allah yake matsalar ku kuna fifita san rayuwar duniya a ba ku sani lahira ta fi muku alkhairi kuma ita ce dawwamanniya ita ce wanzanziya malami na gaba da zan kira shine malam Kakiso Ibrahim Abubakar Ramadan wanda zan bashi minti 5 yayi mana ta'aliki kuma na san malam zai ja hankalin mu akan abubuwa masu matukar muhimmanci na mustahabbai da sunnoni na mai azumi kama daga kan sahur buɗe baki da me ake sahur da me ake buɗe baki yaushe ne lokacin sahur yaushe ne lokacin buɗe baki meye matsayin sahur meye matsayin buɗe baki wace addu'a ake yi a yayin buɗe baki da waɗansu abubuwa makamantan wannan Allah madaukakin sarki ya masa jangora malam Kakiso bismillah
mai baki lada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بايهك ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala babban jin dadi da nayi a zuwa na wajen nan tun lokacin da aka bude wannan sabon masallacin yanda naga mutanen unguwa suna murna suna jin dadi ga wannan katafaran alkhairi da yazo musu wannan waje ko shakka babu samun alkhairi na ginin masallaci a waje shine alkhairin da yake kowanne girma ga wanda yake makoci ga masallaci. Saboda haka kusan zan ce mana babu wani alkhairi in ba irin wannan ba wanda yake wannan da yake a cikin wannan kuwa. To babban alherin shine kaga mutanen unguwar kuma suna jin dadi da murna bisa ga wannan baiwa da Allah ya muku. Wasu da yawa suna neman irin wannan baiwar ba su same ta ba. Amma mu alhamdulillahi a daidai wannan lokacin zaka ga da wuya kaga masallaci yana yin nesa da gidanka. To kaga wannan kalubale ya rage maka wajen ka tsaya ka koyi karatu, wajen ka tsaya ka nemi ilimi, wajen ka tsaya ka san Allah, ka san ibada, ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To wannan ba karamin alkhairi bane. Malam ya koro bayanai da yawa kuma ya bani minti biyar. Sai na rasa ma da ina zan fara. Farko abin da na yi tunanin zan fara jan hankalinmu kafin mu je bayanin malam, mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala a shekara ya zaɓi wasu watanni da wasu ranaku da wasu lokuta wanda ya fifita su akan kowane lokaci. Haka Allah subhanahu wa ta'ala dama ya faɗa ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Allah yana halittar abin da yaso kuma yana zaɓi. Kamar yanda zamu ga cewa idan muka koma cikin Lafa'iful Ma'arif na Ibn Rajab Al-Hanbali, dama ya rubuta littafin akan watanni da ranaku da falalarsu da ayoyi da hadisai ya dinga kawowa. To za mu ga bayanin da ya yi na wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya keɓance ta da wasu abubuwa waɗanda sauran al'ummomi ba a keɓance su da irin wannan abubuwan ba. Amma kuma babban abin da Allah ya fifita mu a kansa, Allah ya ba mu shekaru kaɗan a kan sauran al'ummomi, amma kuma Allah ya ba mu falalar da ta fita su. Yanzu idan muka kalli annabi Nuhu alayhi salam, cewa akai walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, daga ce falabita fihim alfa sanatin illa 50 ama. Kaga shekarar da annabi Nuhu kawai ya yi ta da'awa shekara 950. Yanzu ka gaya mun duk a waɗanda ake cewa sun shekaru da yawa, wane ne ya shekara ba 300 ko 400? Babu. To shekara ta da'awa annabi Nuhu ya shekara 950, kuma shekara 950 din nan annabi Nuhu bautar Allah yake, ibada yake wa Allah, kaga ya tara lada da yawa. To mu kuma al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taki zaben mu, sai ya gajarce mana shekaru. Da ya gajarce mana shekarun, sai ya ba mu wasu watanni, wasu ranaku waɗanda idan muka yi ibada a waɗannan ranaku mun kere dukkanin al'ummomin nan. To kaga wannan ba ƙaramin falala ba ne. To a cikin watannin akwai watan Ramadana din nan wanda muke bayani a kansa, wanda watan Ramadana yana da falala matuƙa. Abinda zan gaya mana na falalansa guda ɗaya shi ne mu lura Al-Qur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar shi ne mafificin littafi, shi ne littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita shi a kan kowane littafi. To sai Allah ya sanya duk abin da ya rafi da Al-Qur'ani, sai kaga wannan abin ya fi komai matsayi, ya fi falala, ya fi girma. Manzon mala'ika Jibrilu shi ne babban mala'ika a cikin mala'iku, sai Allah ya haɗa shi da Al-Qur'ani, ya rabu da Al-Qur'ani, shi yake saukar da Al-Qur'ani. Malamai suka ce shi ne da biyu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne afdalur rusul, sai Allah ya saukar masa Al-Qur'ani. Sannan kuma shi Al-Qur'ani sai aka saukar da shi a wannan watan da za mu shiga, watan Ramadana. To sai ya zamana watan Ramadana ya fi kowane wata girma da falala da martaba. Babu wani wata da za ka zuke shi ka samu girin baya-baya da falala da ake samu sama da wannan wata na Ramadan. Saboda duk lokacin da aka shiga watan Ramadan, to shi ke nan alkhairai ne suke sauka wanda babu adadi. Alkhairi na farko, kamar yadda malam ya bayani, abinda ake bukata ga musulmi ya karkade zuciyarsa ya shiga wannan wata na Ramadan da ikhlasi da kyautata niyya da kuma sanyawa cewa na shiga wani wata wanda yake na musamman wanda Allah ya yi masa baya-baya da falala wanda babu a sauran watanni. Sai ka san cewa kana cikin Ramadan. Idan ka fahimci cewa kana cikin Ramadan, to ya kamata ka san me ake bukatar ka kai a watan Ramadan. Farko Allah subhanahu wata'ala kaga cewa yi mana shahru Ramadan allazi unzila fihi alquran sai ce hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan sai ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum sai ce wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yace wa shahr ramadan allazi unzila fihi alquran wannan wata na ramadan shine watan da aka saukar da alqurani a cikin sa to wannan kadai ya isa ramadan falala. Allah ya ce hudan linnas wanda alqurani suriya ne ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan yace fa man shahida minkum ash-shahra falyasum yanzu babban abin da yake kalubale gare mu shine duk lokacin da aka sanar da watan ramadan cewa an ga wata wajibi ne kowa ya kama azumi. Muna da matsaloli wanda zaka ga yana samun duk lokacin da aka ce yau an kama azumin watan Ramadan. Musulmai sun kama azumi, to sai kaga ɗaiɗaikun musulmai wasu ba su kama azumin ba. Saboda wata mummunar aqida, wani jahilci da aka dasa musu cewa wai sai ya gani da idansa. Wanda kuma kamata yayi mu magidanta da iyalinka ka tabbatar kamar yadda malam ya faɗa. Idan ka dau azumi ka tabbata iyalinka duk gidan nan an dau azumi. Wannan wajibin ka ne. Wajibin ka ne ka tsaya tsayin daka ka ga wannan ya tabbata. Amma sai kaga a gidan naka wani bai kama azumi ba, kai baka san ba bai kama azumi ba. Ka fita kasuwa abinka baka sani ba. Wannan kuma babban kuskure ne. Sannan kuma ranar da za a neman watan Ramadan ba a so mutum yayi saurin bacci a wannan ranar. Ana buƙatar ka jira ka ji an ga watan Ramadana sai ka ɗauki niyya. Idan ka ɗauki niyya sannan kuma niyyar dama da za ka ɗauka niyya ce a cikin zuciyarka za ka ɗauka. Mahallu halkal. Tunda tun lokacin da ka ga Ramadana yana gabatowa kowa nan ya yi shiri na tankarar Ramadana. Ka ga tunin niyyar ba ka ɗaura ta. To abinda ake buƙata a ranar ka a dinga tashi ana yin gabatar da sahur. Ana gabatar da sahur ta saharu fa inna fi sahuri baraka zala sallallahu alaihi wasallam ku dinga yin sahur a cikin yin sahur din nan akwai albarka a ciki. To lokacin da ka dau azumin watan Ramadan babban abin da ake bukata gare ka shine iltizam ka lazimci biyayya ga Allah karatun alqurani yin ayyuka na alkhairi duk abin da yake na alkhairi ne ka gabato da shi ga kanka duk abin da yake na sharri ne ka nisantar da shi da kanka kamar yadda malam ya kawo mana cewa mala'iku suna sauka suna cewa ya bagi alkhairi aqbil wa ya bagi sharri aqfi to kaga wannan wajibi ne gare ka ka sanya wa wannan babban abin da ya kamata wanda magabata suka fi raya wannan watan da shi ne karatun alqur'ani karatun alqur'ani duk abin da za ka yi na raya watan nan da shi yana daga ciki karatun alqur'ani. Karatun alqur'ani ɗan uwa wani Allah ya ba shi alqur'anin gaba ɗaya wani kuma Allah ya ba shi alqur'anin kaɗan ya ba shi wani kuma bai ma ba shi alqur'anin ba sai surori waɗanda suke ƙanana yake iya karantawa. Wanda Allah ya ba shi alqur'anin gaba ɗaya ya kamata a wannan wata na Ramadan ya sanya wuridi na karatun alqur'ani. Wanda aƙalla a ce a sati za ka sauke alƙur'ani a sati za ka sauke alƙur'ani kaga a Ramadana kana da sauka hudu to kaga wannan yana daga cikin babban alkhairi da zaka yi wasu daga cikin magabata da dama sukan sauke alqur'ani a kwana uku a ramadan akwai wasu daga cikin magabata a kwana biyu za su sauke alqur'ani a ramadan saboda wata ne na alqur'anin ake so a dinga yawan karatun alqur'ani a cikin sa kuma karatun alqur'anin ka ware lokaci wanda zaka dinga yin sa bin tadabbur to wannan yana daga cikin zikirin da ya kamata mu lura da shi yana daga cikin zikirin da ya kamata mu kula da shi a wannan wata na ramadana dan mu ci riba wannan wata din sannan abu na biyu shine kula da baki mu da baki da zabi yan uwa lokacin da aka sha ruwa ba a buƙatar yin jinkiri a gaggauta shi sannan kuma idan aka gaggauta shi kamata yi idan za ka yi buɗe baki saboda samun lafiyar jikinka kamar yadda masana suke faɗa suna bayanin cewa ka nemi ƴaƴan itatuwa wanda kamar abubuwa na kayan marmari ka fara buɗe bakinka da shi kamar dabino da dai sauransu waɗannan abubuwan ake buƙata ka fara buɗe bakinka da su ka ce Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu rabbana taqabbal minna ya ubangiji gare ka dai azumin nan kuma wa ala rizqika aftartu kuma ga wannan arzikin da ka bani da shi nake bude baki da shi wannan yana da cikin yana da muhimmanci matuƙa gare a wannan to mallan yana nuna mun lokaci yayi dama lokacin da dan kadan ne kuma na san da dan wuce lokacin to abu na karshe da zan ja hankalin mutane duk ibadar da zabi a cikin watan ramadana mu sanya ta akan ma'auni guda biyu dan wasu suna zuwa suna kwakuso wasu ibadu waɗanda ma anzalallahu biha min sultan kuma su dinga yin su a ramadana kaga aikin jaki aikin baban giwa suke ma'auni na farko ya zamto akwai ikhlasi cikin duk ibadar da zaka yi ma'auni na biyu akwai tadrijul mutaba'ati li rasulillah ya zamto wannan aikin da zaka yi wannan ibadar da zaka yi akwai tsantsar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ta waɗannan su ne malaman suke cewa shurutu qabulil amal sharɗa na karfan aiki idan aka rasa ɗaya to babu lada idan aka samu ɗaya aka rasa ɗaya babu lada idan kai aiki da ikhlasi sai zamto aikin nan ba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace to kai aikin banza idan kai aikin koyarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma babu ikhlasi shi ma kai aikin banza wannan ya kamata mutane mu auna dukkanin ayyukan da zamu mu auna waɗannan abubuwan guda biyu da wannan nake cewa Allah ya saka mana alkhairi
amin
wanda ya gina wannan masallaci Allah ya saka masa alkhairi Allah ya saka muku da gidan aljanna sannan kuma alhamdulillah masallaci yana kan hannu wanda yake na kwarai yana kan hannu wanda yake muke kyautata zaton in Allah ya yarda masallacin nan zai ci gaba kuma zai amfanar da al'ummar wannan waje tunda an danka shi da hannun da ya dace hannun da za a koyar da aqida hannun da za a koyar da sunna hannun da za a gaya maka wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannun da za a gaya maka wane ne Allah wane ne manzon Allah ko menene addinin musulunci waɗannan su ne muke matsala da su ba a garin nan gaba daya usulul salata din nan ba har yanzu a garin nan abin da ba a fahimta ba ke din rigimar da kuka ga muna yi da su waɗanda kuka ga muna rikici da su ana kai kawo wallahi akan waɗannan tushen guda uku ne mu san Allah waye Allah mu san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu san kuma menene addinin musulunci duk waɗannan abubuwan duk anan ake zagaye Allah ya sa mu dace
amin
abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu ladan abinda muka kuskure kuma Allah ka yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
na kuti
assalamu alaikum wa rahmatullah malam kaki so Allah ya saka da alkhairi na bashi minti 5 amma dai minti 5 ta zama minti 15 to amma dai ta amfanar malam kaki so yayi mana magana akan jigon abubuwa guda uku abu na farko sharuɗan da ake gina aiki akan su a musulunci. A musulunci in dai kana so ka yi aiki Allah ya karɓa, to na farko ya zama Allah ne ya sa ka aikin, ba kai ka sa kanka ba, ba kuma wani ne ya sa ka ba. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Duk wanda ya yi aikin da ba mu muka sa shi ba, to za a mayar masa. Abu na biyu shine ya zama idan za ka yi aikin ka yi shi yadda annabi ya ce a yi. Domin ko Allah ne ya ce ka yi, in ka je kai gaban kanka to Allah ba zai karɓa ba. Da Allah ya ce mu yi sallah, sai da annabi ya koyar da mu sallah, to sai in mun yi sallah irin yadda annabi ya koyar da mu sallah, shine Allah zai karɓi sallar. Shine manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli. Sharadi na uku kuma kayi ikhlasi, kayi dan Allah. To idan ka kiyaye wannan ka'idojin, zaka ga yawan aiki baya cika maka ido, a ingancin aiki shi kake dubawa. Kuma daman shi ma Allah ba yawa yake so ba, me yake so? Inganci. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ya halicci mutuwa, ya halicci rayuwa dan ya gwada ku, ya ga wa zai fi kyawun aiki, ba wa zai fi yawan aiki ba. To da wannan nake jan hankalin iyayenmu, musamman mata, da su daina biyewa waɗanda suke ƴan asha ashafa, ƴan zarzuga, ƴan ashafalala, wanda za su zo su ta dora su akan keken ɓera, a ce yau watan Ramadana ya kama, dare na farko akwai sallah raka'a kaza, za a karanta ƙul huwa kaza, nasu kaza, za a ja carbi ƙafa kaza, yau zikirin hasbunallahu ne. Waye saka? Ba wanda ya saka ba, inda Allah ya faɗi wannan ƙarya kake masa. To da haka mu kula da wannan ƙwarai da gaske. Da wannan nake daɗa yi wa mutanen wannan unguwa albishir, insha Allahu ne sa ta zo kusa, wannan masallaci za a yi tarawihi, za a yi tahajjudi. Kuma kamar yadda kuke gani masallacin nan yana da bene a sama, da aka sama ta iyayenmu mata ce. Za a samar da 'yan agaji mata da za su kula da su, ko a sallar tahajjudi, ko a sallar tarawihi, ba ruwan namiji da sama, ba ruwan biri da gada, hanyar jirgi daban da mota daban. Kuma kar ku cuci matanku ku hana su zuwa sallah. Manzo Allah ya hana haka, ya ce la tamna'u ima Allahi masajidallahi, kar ku hana mata bayin Allah zuwa masallaci. Idza sta'azanat imra'atu ahadikum ila almasjid fala yamna'aha, in matar ɗayan ku ta nemi izinin za ta zo masallaci, kar ya hana ta. To amma ka tabbatar da cewa masallacin za ta zo, ka tabbatar da cewa ta yi shiga mai kyau, ka tabbatar da cewa babu wata fitina. Domin in kana ta zuwa masallaci, matsalar a gida ba wai mace ba, ko kai ba za ka iya ibadar da za ka yi a masallacin ba. Shi haɗuwa a masallacin yana ƙara mai ƙarfin gwiwa. Kuma sunna ce ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, sukan haɗu da azumi a masallaci su yi ibada tare. Da haka kada mu bari wannan sunnar ta rushe, mazanmu da matanmu. Cikin abin da Malam Kaci su yi mana magana a kai, akwai maganar ladubba da mustahabbai na azumi, kamar sahur da kuma buɗe baki. Sahur abu ne mai matuƙar muhimmanci. Idan an ce sahur, ana nufin cin abinci gab da hudowar alfijir da niyyar azumi, wannan shi ne sahur. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu jama'ar annabawa, yana nufin shi da sauran annabawa 'yan uwansa, Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da abubuwa guda uku, daga ciki sai ce bi ta'jilil fitri wa ta'khiris sahur wa an wa wada'ul yumna 'alal yusra fi salah. An umarce mu da mu gaggauta shan ruwa, kuma mu jinkirta sahur, sannan in za mu yi sallah mu ɗauki hannun dama mu ɗora a kan hagu, mu ɗora a kan ƙirji, ƙabalu kenan. Duk annabawa sun yi wannan, duk annabawa sun yi azumi kuma sun yi sahur, duk annabawa sun yi azumi kuma sun yi bude baki, duk annabawa sun yi sallah kuma sun yi kabalu.
Na'am, sai ji bala. Ba da lafiya.
To mu kula da wannan. Abin da yake da kyau mu sani dangane da sahur, shi sahur sai in an ci abincin gab da hudowa alfajir shine ake kiransa da suna sahur. Duk mutumin da yake shi in zai kwanta yake sahur, a'a, in zaka kwanta dai kake cin tuwo. Ba a sahur cewa ba a sahur a farkon dare ko a tsakiyar dare, shi sahur ana yin sa ne a me karshen dare. Kuma da aka ce kai sahur, wani zai iya cewa shi ai baya iya cin abinci idan ya kwanta daga bacci ya tashi cikin sa sai ya lalace. Wa yake maka dole sai ka ci malmala biyu ko malmala uku? Manzo Allah ya ce ku tashi ku ci ko da dabino ɗaya ne ko makwarwar ruwa ɗaya ka sha, sunan ka kai sahur. Idan kuma kana da dama kai malam mudi ne mai cikin zani, zaka iya diban malmalarka goma to ka hada da ita ba laifi. Amma dai ko ruwa ka sha sahur yayi. Zaid dan Sabit Allah ya kara masa yadda, yace wata rana mun yi sahur tare da Annabi kuma muna gamawa sai muka shiga sallah. Sai Anas dan Malik ya tambaye shi yace daga gama sahur din ku da shiga sallah ku kamar nawa ne na lokaci? Sai yace gurgurdan karanta aya 50 ta Qur'ani. Domin kun san su a zamanin sahabbai babu agogo, kuma su a zamanin sahabbai kamar yadda kowa yau yake da waya, su kuma kowa yana da Qur'ani, su da Qur'ani suke gane lokacin su. To idan suka ce maka gurgurdan karanta aya 50 shine gurgurdan minti 15 zuwa minti 20 namu. Domin duk wanda ya karatun Qur'ani ya san yadda ake karatun Qur'ani, karatun da ake kira da at-tartil, rerawa, da Allah yake wartilil Qur'ana tartila. To a minti 15 ake iya karanta aya 50, babu gudu babu laƙaƙi. To so ake ka gama sahur ɗinka kafin a ce qad qamatis salatu qad qamatis sala da minti 15. Amma akwai wanda kullun ya maida abin ɗabi'arsa, kullun suna rige-rige da ladan, kan a ce as-salatu khairun minan nawmi, yana shan ruwansa. Ba a san haka ya zama kullun, domin ya saba wa sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Sahur yana da falaloli da yawa ya ƴan uwa. Daga cikin falalarsa bambanci tsakanin azumin musulmi da azumin yahudawa. Manzo Allah ya ce al-farqu baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatu as-sahari, bambanci tsakanin azuminmu da azumin yahudawa, mu muna sahur amma su an ce su yi sinki. Kuma mallaka ya karanto mana hadisin tafaharu fa inna fi sahuri baraka, ku rinka sahur. Manzo Allah ya ce domin lalle a cikin sahur akwai albarka. Yana daga cikin albarkar sahur shi kansa a ce lokacin sahur din ma yayi maka kana farke ba kana bacci ba. Domin muhimmancin lokacin ne ya mafi muhimmancin abincin. Duk bawan Allah na gari wanda ya san kansa to baya bacci lokacin sahur, ko a watan azumi ko a wajen watan azumi, wannan lokacin ya nemaka idanka a farke. Domin Allah ya ce kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, bayin Allah na kwarai baccin su a dare bai da yawa, kuma da zaran lokacin sahur yayi farkawa suke yi. Ka farka kai sallolinka, kai ta istighfarinka har lokacin sallar asuba ka fita kai sallarka. To matukar kana wannan, in kaga an ga bayanka sai dai in ka juya. Na fata an gane. To da haka mu kiyaye. To sannan akwai bude baki. Mallam ya gaya mana falalar bude baki, kuma shi bude baki kishiyar sahur ne. Shi sahur so ake a kai shi ƙarshen dare a jinkirta shi, amma shi kuma bude baki so ake da zarar rana ta fada a yi shi. Akwai Yahudawa suna yin bude baki, amma su ka'idar bude bakin su ba sa yi sai dare yayi, sai duhu yayi, sai taurari sun bayyana. Manzo Allah ya ce a hirkar ku haka, ya ce la tazalu ummati bi khairin ma lam tantazir bi fitri hannujuma, al'umma ta ba za ta gushe da alkhairi ba matukar ba ta ce ita sai taurari sun fito za ta rinka shan ruwa ba. Da haka duk wanda ya zo ya ce maka sai dare yayi sannan za a yi bude baki sai taurari sun bayyana, to ƙarya yake, tafarkin Yahudawa yake bi. Ubangiji caye wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmu siyama ila al-layl, wannan aya guda ta yi magana akan sahur, ta yi magana akan bude baki. Ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare na alfijir, ma'ana har sai asuba ta kusa. To sannan Allah ya ce summa atimmu siyama ila al-layl, sannan ku cika azumin ku zuwa farkon dare, ila bi ma'ana intihail gaya. An gane ko? Izuwa karshen wuni. Karshen wuni kuma shine farkon me? Dare. To da me wuni yake zuwa karshe? Da faduwar rana. Da me dare yake farawa? Da faduwar rana. Daka da zarar kallon rana ya fadi ko gari da sauran haske, zaka sha ruwanka. Sharadi a tabbatar rana kallanta ya fadi. Domin da zarar kallon rana ya fadi, to wuni ya kare, dare kuma ya fara. Shine a wani hadisi annabi yace idza aqbala al-laylu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabati ash-shamsu faqad afṭara as-sā'imu. Idan rana ta faro ta nan, wuni ya kare ta nan, dare ya faro ta nan, kallon rana ya fadi, to lokacin shan ruwan mai azumi yayi. Malam yayi mana magana akan abin da ya kamata mutum ya fara bude baki da shi ta fuskar addini da kuma kwalciwar lafiya. Baya daga cikin kiwon lafiya ka wuni baka ci ba, sannan kuma ka zo ka fara cin abu mai tauri, wannan yana cin karo da kiwon lafiya. Kuma addini ma bai ce haka ba, duk da ba a ce haramun bane. Da haka duk yadda kake jin yunwa aka sha ruwa, to karka fara da tuwo, fara shan abu mai laushi laushi dan hanjinka ya bude. Abinda sunna ta koyar shine cin dabino, kuma musamman dabinan ba bushashe ba, mai laushi, ar-rutab. An gane ko? Idan mutum bai samu ruwa dabino ba, to sai sha bakin ruwa kawai, empty water. Ba ruwan zoba rodo ba, ba ruwan kunin zaki ba, ba ruwan lamurje ba, ba juice ba, ba five alive ba, a empty water, bakin ruwa, ba ruwan shayi ba. Haka manzo Allah ya ce da ka sha ruwanka baki, manzo Allah ya ce fa innahu dahurun, domin shi mai tsarki ne. To daga nan kuma duk abin da ka samu ka iya ci. Idan baka samu waɗannan ba, to ba laifi in ka ci kayan marmari kamar yadda malam Kakisu ya faɗa. Manufar dai shine hanjinka ya warware, ya zama duk abin da zaka ci kuma zai shiga cikin sauki, ba zai danna da ƙarfi ba, domin garin dannawan nan zai iya maka rauni a ciki baka sani ba. Kuma raunin ciki yana da wahalar warkewa, domin ba a fili yake ba, baya shan iska. Da haka mi hattara. Akwai addu'a da sunna ta koyar. Malam Kakisu ya mana ishara zuwa ga ɗaya daga ciki, tare da malaman hadisi suna cewa wannan hadisin yana da rauni na Allahumma bik laka sumtu wa ala rizqika aftartu fa taqabbal minni innaka antas samiul alim. Hasanul Banna ya kawo shi a cikin littafinsa mai suna Al-Ma'furat, wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya yi suka dangane da sanadin hadisin, ya ce malaman hadisi sun ce bai inganta ba. Hadisin da ya fi inganci shine hadisin zahaba zama'u wabtallatil uruku wa sabatal ajaru insha Allah. Kuma da zarar an yi bude baki ake yi, ba kafin a yi ba, ba kamar bismillah cin abinci ba ce, kaga ita ake farawa kafin me a ci abinci, amma ita addu'ar azumi sai an karye azumin ake addu'ar. Malamai suka ce domin ka fassara ma addu'a, zaka ji ita kanta zata gaya maka yaushe ake yin ta, amma wani sai ya fara addu'a sannan ya ci dabino, to ka sa wandanka a baibai, ka gyara kwalarka. Domin ita addu'ar in za a fassara maka ita zahaba zam'u, kishruwa ta tafi, to baka sha ruwa ba, taya ta tafi? Ai ba ta tafi ba. Wabtallatul uruqu, jijiyoyi sun jika, to baka sha ruwa ba da me suka jika? Wasabata al-ajru insha Allah, lada ya tabbata in Allah ya da, to baka sauke azumin ba yaushe ladan ya tabbata? Da haka addu'ar kadai in zaka fassara ta, zata nuna maka sai an sha ruwan ake me, ake addu'ar. A ƙarshe malam Kakisu yayi addu'a ga magina wannan masallaci. Kun ga wannan kadai ya isa ga dummi hankali ya san cewa gina masallaci ba karamin lada bane ba. Ko baka kama sunan wanda ya gina ba, Allah ya saka wanda ya gina wannan masallacin da alkhairi. Duk inda yake ita addu'a ta san shi, zaka neme shi. Ko yana dare ko bayan rayuwarsa, kai ka shigo masallacin ma kai sallah, an ka so dura masa ashar, wallahi yana da lada a sallarka.
Baka lada.
Yana da lada a sallarka. Saboda me? Saboda ka ci albarkacin arzikin sa. to da haka wannan yake nuna kada mu bari aban mu a baya. Ba kowa ne a cikin mu Allah ya bashi kudin da zai gina masallaci ba, amma kowa Allah ya bashi damar da zai hidimta wa masallaci. Wani zai iya zuwa ya share masallaci in kai da ikhlasi ladan ka sai ya fi na wanda ya gina. Wani zai iya zuwa ya kunna turare a masallaci in kai da ikhlasi ba a san ma kai ba, sai Allah ya fi baka lada saboda wanda ya gina in ka fi shi ikhlasi. Wani alaramma ne zai iya zuwa ya karantar a masallaci ko ya ja sallah, shi ma yana da lada. Kuma masallaci waje ne da ba a san cutarwa ko mun kankantar ta zo. Shi yasa ko albasa ka ci, kaga dai cin albasa haramun ne, ko tafannuwa ka ci, cin tafannuwa haramun ne, to ko waɗannan abubuwan ka ci ba a so ka zo masallaci. Annabi ya ce kar ka zo. Saboda me? Saboda kar ka zo ka yi wari a masallaci wani ya ji ba daɗi. Kuma ba mutane ne kaɗai a masallaci ba, har da mala'iku. Azza Allah ce fa innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza minhu banu adam. Mala'iku ma suna cutuwa da irin abin da ɗan adam yake cutuwa da shi. Warin baki naka ba kawai makocinka a sahu ne yake cutuwa da shi ba, mala'ika ma yana jin haushinka. To sai mi hattara musamman zuwa sallar asuba, duk gaggawar da kake ka fara wanke bakinka kafin ka tawo masallaci. A sai a fesa turare, kar a zo ana warin hamata. Kar ka zo wani kafin ya idar da sallah a gefenka bakinsa ya cika da yawu, Allah yake ya fita ya zubar, saboda ka dame shi. To ina kuma ga wanda zai sha taba ya zo ya masallaci yana warin taba? Da haka mi hattara, kada garin neman gira mu rasa ido, kada dan akuya garin barbara ya komo da ciki. Wajen da ake neman lada kai ka zo ka dauki zulubi ka tafi. To ina kuma ga barayin masallaci? Wannan shi ya nuna maka karshen asara da tabewa. Ka rasa ina za ka yi sata, sai ina masallaci. Mutane suna murna an gina masallaci, za su zo su yi sallah, amma kai yanzu ka dasa saitawa takalban mutane dan ka sace, har sai ka cire musu sha'awar zuwa masallaci. Kaga mutane ba sa zuwa masallaci saboda an yi musu satar takalmi. To ka sani yadda wanda ya gina masallaci zai ta samun lada na in an zo an yi sallah a ciki, ko ya sani ko bai sani ba. Haka duk wanda yake wani mummunan abu a masallaci da mutane suka gudu dan shi, to wallahi sai Allah ya ta bashi zunubi na wannan abin da ya yi. Kada mu zo mu kawo dauda masallaci, kada mu zo mu bata masallaci. Duk wani abu da za mu yi na mu mai da masallaci baya ko mu cutar da shi, to mu sani da Allah muke, Allah ba zai kyale mu ba. Allah ya ce masallaci ɗakinsa ne don ya nuna mana mutunta shi. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ku sani masallaci na Allah ne, kada ku yadda ku hada Allah da wani a cikin masallaci. A kira Allah a nufin ibada, kuma a kira sunan wani shehi, ba a yin haka, haramun ne. Da haka farkon girmama masallaci shine tsayuwa da tauhidi da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsa. Da haka muna fatan mutanen wannan unguwa za su sa hannu wajen kula da wannan masallaci da duka abin da suke iyawa na gudunmawa. Ba ka bukatar sai an ce maka, illa iyaka in abu ne wanda ake da bukatar ka shawara, to za ka iya neman shawara kafin ka aiwatar. Amma yanzu dan za ka zo share masallaci har sai ka nemi izini? Ba ka da. Kawai da zarar an bude masallaci taho da tsuntsiyarka ka share, ba ka jiran wani lokacin da Ganduje zai gina masallaci na ya nemi izinin wani a cikin mu? To kai ma dan za ka taka hidima sai ka nemi izinin wani? A'a. Amma komai yana da ka'ida, ba za ka zo tsakar dare karfe 2 ka ce na zo shara ba, ba da zai yadda da kai da wannan. Kun ga a yanzu a matakin da masallaci yake kai, masallaci ba shi da solar da za ta ɗauki masallaci zuwa yanzu nan, duk da cewa akwai alkawari da fatan za a zo a saka. Ni yanzu wanda ni ne shugaban masallaci, da azumi kuma ba za ku ganni ba kwata-kwata, tunda ba nan nake azumi ba, zan tafi inda nake tafsiri. Kuma ku dai da iyalanku ku za ku yi sallah a masallacin, kuma janareto ne yanzu da ku, kuma janareton nan ba ruwan rijiya yake sha ba, ko ruwan rijiya yake sha mu 'yan bacirawa siya muke yi. Da haka wannan kukan kurciya ne. Idan kuka zo kuka masallaci da iska
an kunna wuta yadda za ku yi sallah cikin nutsuwa to ku ne. In kuka zo kuka ganshi didin to ku ne.
Baka lada. Ai gaskiya.
Duk wanda yake da dama ne ya kawo abun bude baki a azumi a masallaci madalla da haka. Ba dole sai ka kawo masallaci ba. Kai kokari ka rinka bawo masu azumi abinda za su yi bude baki hanya ce mai yawa mai ta samun lada mai yawa. Zalla ce man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi, duk wanda ya ba mai bude baki abun bude baki yace za a bashi din ladan azumin sa. Da haka ka duba ka darji kaga wani ustazu wanda ya san hukunce hukuncen azumi yake kulawa da su kuma da azumin nan yana kokarin sallah a jami'i kuma yana karatun Qur'ani, kai kokari ka zo ka sunna masa dabino. Da ya ci dabinon nan naka shikenan kai mai sane, amma ba na ka kwace ladan sa ba, naka daban za a bashi nasa daban. Shi yasa za ku ga kasashen da suka san muhimmancin wannan, duk wanda yake azumi a Saudi Arabia, a haramin Makka ko Madina ko sauran kasashen musulmi zai gagata. A haramin Makka ko haramin Madina za a zo a baka dabino kuma a hada maka da wasu dandunkuli na kuɗi, ana rarrashin ka karba ka ci, domin shi wanda yake hakan ya san me yake so ya samu, so yake ya tara ladan ka. A ƙasar Sudan naga wannan sau da dama ina faɗa, idan lokacin buɗe baki yayi kaga musamman mu da muke unguwar Batirawa Kurna Rijiyar Lemo, unguwar mu ta fi kowace unguwa ne yawan motocin da suke wucewa, domin titin mu yana ɗaukar motoci da yawa, titi ne na ƙasa da ƙasa. Ta wannan titin namu ake zuwa Niger, aje Libya, aje Chadi, kai har masu zuwa Algeria sukan bi ta nan, har masu zuwa Germany duk sukan bi ta nan. Da haka ba titi ne na jaha da jaha ba, a titi ne na ƙasa da ƙasa. To inda a ce mun fahimci kanmu muna so mu samu lada irin yadda mutanen Sudan suke yi, da zaran lokacin magriba yayi an kusa kiran sallah, ɗan kowace unguwa sai su fita su tare titin unguwarsu, a sa bulo a hanya, a sa itatuwa a tare, ba fa dan ai kwace ba ko ai kidina biyu. Kaga a Najeriya kaji an ce an tare titi, to kwace za ai ko kidina biyu. To amma su suna yin haka ne dan duk wanda yazo wucewa ba zai wuce ba sai ya sha ruwa a unguwarsu, sun samu wannan ladan. Kuma karka dauka unguwar masu kuɗi ce, unguwar talakawa ce, amma wani zai kawo dabino uku, wani zai kawo fiyo wata leda daya, wani zai kawo kosai kaza, wani zai kawo waina, haka za su tsare matafiya a mota ku fito ku sha ruwa dan mu samu ladan. To kaga masu yi dan Allah kenan. To mu ma duk da ba za mu tare hanya ba, amma makocinka kila ka fi shi wadata, in an yi abinci mai dan dadi a gidanka a sa kwano a kai ko dan yara su ci. A ka je yau kasuwa sai ka taho da abu kaza na marmari na azumi, su ma a dan san musu. Masallaci za a kawo, makota za a bawa, wani a hanya za a tare a bashi, wannan shi ya kamata. Allah madaukin sarki ya ba mu ikon kwatanta ba.
Amin.
Allah madaukin sarki ya saka wa kowa da alkhairi.
Amin.
Jadawalin sallah zai sauko, za a gani yadda za a gudanar da sallah musamman ta tarawihi, tun daga isha zuwa tarawihi insha Allah za a saukar da jadawali bayan mun zauna mun tantance limaman da za su gudanar da sallah. Muna fatan dukkanin yan uwa za su bada haɗin kai. Ba alƙawari ne ba, amma ina yunkurin ƙoƙarin samar da tafsiri na bayan sallar la'asar zuwa gab da shan ruwa a wannan masallaci insha Allah cikin watan azumin nan. Idan shi ma mun gama daddalewa da malamin da zai yi, to insha Allah cikin abin da za a hidimta wannan masallaci da shi shine akwai maganar tafsiri. In mun samu dama har kiyaye mata za a yi musu tafsiri na safe.
Na'am.
Da haka waɗannan su ne shirye-shiryen da muka sa a gaba cikin waɗannan kwanaki da ba su wuce hudu ko biyar ba. Allah madaukin sarki ya bamu iko.
Amin.
Idan ba mu samu ba, to sai ai hakuri da abin da aka samu sai a tara a gaba. Saboda lokaci ya riga ya kure, da haka waɗansu shirye-shiryen sai dai an bi su a hankali. Ai hakuri, ta'aliki na yayi tsawo. Malami na ƙarshe da zai zo yayi ta'aliki minti uku zan bashi.
Na'am.
Zan daga masa kafa zuwa ya kai minti biyar.
Na'am.
Ba biyar ta haifi sha biyar ba.
Na'am. Ba da lada.
شيري مالا عبد الملك فليتفضل مشكورا ومأجورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kamar yadda malam ya faɗa kusan lokaci ya ci ya cinye ko wanda ya cinye lokacin da kansa to amma kusan duk abubuwan da na tara zan faɗa sai na ji ya faɗe su na jin abu ɗaya ne kawai da nake son na gaya wa al'umma a nan da kuma wani waje kafin dai azumi ɗin wanda shi ne kawai malam bai taɓo shi ba kuma yana da muhimmanci ƙwarai da gaske wannan azumi kamar da kowa ya sani ibada ce bauta ce mustaqilliya da take zuwa a wata sau a shekara sau daya kuma wata guda ne imma kwana 29 imma kwana 30 ba sa haura haka kwanakin to tunda ibada ce ta gabbai da kuma baki da ido mafi girma abinda zamu bautawa Allah da shi bayan shi kansa azumi din da dukkanin ma'anansa da lugha da istilahi shine wato karatun alqur'ani mai girma yawaita karatun alqur'ani mai girma saboda watan qur'ani ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan bayan karatun alqur'ani da zamu yawaita tare da tabbatuwar nusus da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawaita karatun Qur'ani shi da malaika Jibrilu a watan Ramadan to sannan akwai kuma addu'a tana daga cikin ibada addu'a ibada ce to abinda nake ta kokarin gaya wa mutane kuma bazan gaza ba duk da cewa wasu sun sani wasu ba su sani ba ya bawa zai roki ubangijinsa malaukakin sarki galibi wani yana da bukata kai tsaye yake shigar da bukatarsa to kuma ko a cikin mu mutane idan ka je wa mutum kai tsaye da bukata bai iya saurara ka ba amma idan ka je masa da girmamawa da mutuntawa da yabo da kirari tare da wato maula takakkiyar maula to an fiye samun abin da ya kamata a samu to kuma ba abin da bawa ya kamata yi ba inda bawa ya kamata yi maula sama da gurin ubangijinsa antumul fuqara'u ila Allah baki ɗayan mu matalauta ne mana imani a gurin Allah ɗan maula ne mu a gurin Allah Allahu maulana mu Allah shine maulanmu wa annal kafirin la maula lahu saboda haka idan ka je maula gurin ubangiji akwai waɗansu addu'o'i da na ɗauko maka ka koma cikin littafin ka na hisnul muslim wanda yake cikin yake kan network kamar mai lamba ta 663 amma wanda yake cikin littafi yakan zo da lamba ta 41 akwai addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta wanda zan maka ishara zuwa gare ta zan fara da mai lamba ta 63 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد هاي yanzu ba ai addu'a ba kirari ne maulati ake ana nuna wa Allah cewa shi shine shine kuma abin da fata da bukata duk wanda yayi wa Allah irin wannan kirarin Allah zai ce naji me kuke bukata wanda kun kula har ta ranar kiyama ceto da manzon Allah zai wanda ake kiran sa shafa'atul uzma ai kirari ne zai biyo ba zai fara da shi ko kafin ceto in yayi kirari sai Allah ya ce me kake so ya rasulullah irfa ra'sa wasal tu'da washfa tushabba to saboda haka kun ga anan babu wata addu'a kawai kirari ne ga Allah amma a ƙarshe sai manzon Allah ya ce an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim to wannan wani makami ne wani adreshi ne kamar email address ne na Allah shi sai aka ce wanda ya san Allah to shine ya san Allah wanda ya fahimci ilimi ya san karatu to ya san logon da zai kira Allah da shi akwai mata daga cikin matan manzo Allah na tafiya tana ta addu'a kullun manzo Allah yace kina fama tace kwarai yace in baki abin da yafi abin da kike yi tace ba ni yace kice subhanallah arada kalkihi warida nafsihi wazina arshihi wa midada kalimati shikenan an gama kin
adalada
yace wannan yafi duk shekar da kika fata kinai
Allahu
to wani yana iya zuwa wanda bai je makaranta ba dan kan mu ce jahili ko wanda bai je makaranta ba amma yana son Allah yazo ya kwana ya wuna a masallaci kai kuma dan musal masha Allah kana zama gurin karatu ka iya karanta Qur'ani wallahi kana shigowa masallaci minti biyar an gama ka dajiya ka gurin ka gama da shi ka karba komai shi kuma yana nan yana fama to irin waɗannan addu'o'in su ya kamata ku dauko a gurguje addu'a ta biyu manzo Allah yake cewa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al-mannan Allah kaji al-mannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum kaga babu wata addu'a girmamawa ce da yabo da kirari to sannan sai manzo Allah yace inni as'aluka al-janna wa a'udhuka minan nar ka yawaita roƙon Allah a wannan Ramadan din kana roƙon Allah ya baka aljanna ya raba ka da wuta dan ba duk dan aljanna ne wanda ba sai wani sai ya je wuta ya dare shi ga aljanna to ka roki aljanna kuma ka ce karka shiga wuta saboda haka kaga shimfida ce kenan hatta an ku duba suratul fatiha da muke karantawa ai addu'a ce amma Allah ya raba ta gida biyu kenan sai ka fara kirari wa Allah madaukakin sarki ka masa jinjina sannan sai ka roke shi haka yake a fatiha sannan a tsakanin mu mutane idan mutum ya zo gurin wani sai a karama ka Allah Allah ya kara ma takawa Allah ya kara ma tsoron Allah ai ku mutanen alkhairi ne ba mu san ku da sharri ba ba a zuwa gurin ku sai an raba wuta ba a taba bango bangon sukari ne menene irin dai wannan yan maruka ko ba haka bane sai me kake bukata ne wallahi malam ai abubuwa ne ba labari to nawa ne 1000 gashi wani yana zuwa malam da Allah ya so nake kadan biya min 10,000 ce zan yi kaza haka ga dai 2,000 ka yakuri kaga duk mutum daya aka tambaya amma ne yasa ya bawa wancan bukatar sai ya bawa wannan saboda wancan ya zo da sifa da ba zai iya hana shi ba to haka Allah madaukakin sarki idan ka je mai da ka ambace shi ka bayyana shi ka daga shi ka nuna cewa shine isasshe ka nuna masa fa in fa bai baka ba baka fa inda zaka je kana nan dai gurin sa baka da wanda zai baka sai shi ka nuna girman sa da dararar sa da izzar sa da buwayar sa to sai Allah ta'ala ya baka a ƙarshe ina addu'a ta musamman malam aiki ya masa yawa kware da gaske amma kuma matashi ne mai duniya duka malam malamin tauhidi Allah ta'ala ya tabbatar da malam akan wannan tauhidi da aqida ko da muna nesa ra'ayin mu dai da malam tare muke da malam duk abinda malam yake akan sa na aqida na tauhidi to wallahi akan sa muke da mu da malamanmu baki daya kuma inda muke duk abinda muke yi kenan saboda haka idan zaka gina masallaci ka bawa malaman tauhidi ka ba malaman aqida wallahi duk wanda ya bawa malaman da ba sa kiyaye aqida da sunnan manzon Allah masallaci to yayi hasara ya bata kudin sa ne a banza domin za su kira wani ba Allah ba kuma za su dinga hada Allah da wani kuma za su dinga hada manzon Allah da wani saboda haka ahlus sunna su suke gyara masallaci a zahiri da batini batini shine abin da ya shafi zuciya aqida zahiri kuma tsaftace dai ga masallaci yayi kakalkatal to wallahi na ahlus sunna ne Allah ta'ala ya sa muku albarka ya sa wannan unguwa albarka Allah ya sa mu ma a je unguwan mu a mana irin wannan ta goma shi bai albarka wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to malam abdul malik Allah ya saka da alkhairi bai wuce lokacin sa ba kamar yadda muka faɗa da tazara mai yawa to abu na kusa da na ƙarshe shine Bahaushe yace ana bikin duniya ake na kiyama akwai wani abu da sau da dama da yawa daga cikin musulmi hankalin su bai kai gare shi ba a ƴan waɗannan kwanakin ba ma ga magarin musulmi ba hatta cikin malaman addini wasu sun gafala da wannan abu shine maganar shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta wanda wani kirista ne a yanzu ba muna magana bane akan addininsa muna magana ne akan rashin cancantarsa domin mara kishin ƙasa ne
mara san kwanciyar hankali da zaman lafiyar kasa ne, maciyin amanar kasa ne, mai kokarin ta da zaune tsaye ne a kasa, wanda kunzumin malamai na majalisar gudanar da shari'ar musulunci ta ƙasa ita ma mai zaban kanta, wanda shugabansu Dr. Bashir Ali Umar, Allah ya ƙara masa lafiya, ya fito ya yi jawabi ba ɗaya ba ba biyu ba a madadinsu da mu baki ɗaya, cewa wannan mutumi bai cancanta ba, ya kamata hukumar Najeriya ta sauya shi da wani, ko da kuma kirista ne, saboda dalilai masu dama wanda Dr. Bashir Ali Umar ya faɗa. Daga cikin dalilan kiyayyarsa da yake nunawa ba sakayawa babu kara ga musulmai da sharri da mummunan fata, wanda a yanzun nan abinda ya ɗada tuna min wannan har na yi magana a kai shine, a yau sakula ta sauka cewa zaɓen wannan ƙasa da za a yi shekara mai zuwa za a yi shi ne a cikin watan Ramadan, wanda wannan yana daga cikin abubuwan da suka sanyawa ko suke ƙara sanya mana zargi na cewa ya shigo da niyyar cutar da musulmai da zaluntarsu. Da haka dukkanin kiristoci su fahimta, ba muna cewa ba ne dan kirista ne, tare da cewa kiristoci su suka fi riƙe wannan hukumar. Ku je ku duba list a tarihin ƙasar nan na waɗanda suka jagoranci INEC, shin musulmi suka fi yawa ko kiristoci? Za ku ga kiristoci ne suka fi yawa, amma musulmi ba su taɓa fitowa sun ce ba sa son wani kirista ba sai wannan. Ai ya kamata a yi musu adalci, a duba me ya jawo halinsa ne ba na garba, da hujjoji da dalilai. To amma waɗansu marasa fahimta sai suke ɗauka ai musulmi suna yin haka ne wai dan ba musulmi ba ne. Ka je ka duba in dai shugabannin da suka shugabanci INEC sun kai mutum goma, to takwas kiristoci ne, biyu ne musulmai. Percentage ɗin musulmi a ciki ba su da yawa, amma musulmi ba su taɓa fitowa sun ce ba sa so ba su yi wannan karan a kan shi wannan mutumin, saboda shi ne ya je majalisar ƙoli ta Amerika ya yi wa musulman Najeriya sharri da alkaba'i da jawo bala'i. Yace wai ana kashe kiristoci a arewacin Najeriya, ana yi musu kaza, ana yi musu kaza, ana yi musu kaza. Da haka tintin an san shi da kiyayya ga musulmi baya boyeta. To da haka da wannan muke kira, muna hada sautinmu da sautin kwamitin gudanar da shari'ar musulunci mai zaman kansa ta wannan kasa, karkashin jagorancin Dr. Bashir Ali Umar, Allah ya kara masa lafiya, kan cewa mu ma ba mu yadda ba, muna kuma kira ga gwamnatin tarayya ta duba wannan lamari, kuma muna tare da su domin abinda suke akai maslaha ce ta musulmi, kuma daidai ne, ba laifi bane ba, ba laifi bane ba. Kada wani ya fake da cewa ai an yi muslim muslim, ko an yi muslim muslim yanzu wa yafi muslim muslim, wa yafi moran muslim muslim din? Ku da kanku kuka fito kuka faɗa kun fi kowa moran ma muslim muslim a Najeriya. To da haka ba magana bace ta cewa dan kirista ne, a'a, mu wayewar mu a musulunci ta kai mun fahimci cewa kirista yana iya mulkan musulmi yayi masa adalci. Da haka in an samu kiristan da zai mulki musulmi yayi masa adalci, ba mu da matsala da shi, kamar yadda musulmi zai mulki kowa kuma yayi adalci, wannan ba matsala bane. Gashi yanzu musulmi ne shugaban kasa, musulmi ne mataimaki, amma da bakin ku kuke fadar kun ma fi kowa jin daɗi. Ko kirista ne shugaban kasa, ba zai muku irin abin da wannan shugaban kasa yake muku ba, ko kuke faɗa ba mu muka faɗa ba. Duka clips ɗin ku nan suna yawo a social media. To da haka muna faɗar a yi mana adalci, wannan mutumin zahiri ya nuna zai iya zaluntar mu, ga kuma alamomi sun fara bayyana. A samo wani kiristan mai daidaitaccen tunani, mai kyakkyawar fahimtar rayuwa, wanda ba zai cuce mu ba koda muna da bambanci da shi a addini, ba mu da matsala da wannan. Allah madaukakin sarki ya bawa masu mulki ikon gyarawa, kuma ya ba su ikon fahimtar wannan maganganu da ake yi, ba magana ce ta bangaranci ko magana ce ta addinanci ba, magana ce ta nagarta da kuma kishin ƙasa da son zaman lafiya a ƙasa. Allah ya ba mu ikon kwatantawa.
magana ta ƙarshe da zan cike da ita akwai dattawa na wannan unguwa na committee wanda suka je suka same ni a gida ko a masallacin mu na Masjidul Qur'an ɗan kwanakin baya da suka wuce, yanzu ma an ce sun bada takarda, to yanzu ne kadai nake da lokacin zama gaskiya, gobe ma tafiya zan yi, bana gari kuma da na dawo zan sake yin tafiya wajen tafsiri. Daka idan suna nan bayan an idar da sallah minti 10-15 zamu zauna da su a gurguje. Wannan shine gaskiya karshen can da nake da shi, ba sai kowa ya zo ba, in akwai mutum ɗaya biyu ma su wakilce su da abin da aka faɗa na sako sai a isarwa da saura. To wannan shine karshen majalisun mu a yau. Allah madaukakin sarki ya saka wa malaman nan da alkhairi, Allah ya maida su gidajen su lafiya, Allah madaukakin sarki ya bamu lafiya ya bamu zama lafiya, wannan unguwa Allah madaukakin sarki ya kara mata albarka, Allah ya sa mu rufi watan Ramadana da rai da lafiya, ya sa muna daga cikin bayin da za a yanta a ciki, ya sada mu da dukkan alkhairin da ke ciki kuma ya nisanta mu da dukkan sharri. Magana ta ƙarshe kat, yan kasuwa ku ji tsoron Allah, ku tausasawa yan uwanku. Sale biyar da za ka yi ragi na kayanka da kake siyarwa kila ya zama shi ne sadaka jariya da Allah zai karɓe ka da ita ya sa ka a aljanna. Sale biyar da za ka ƙara wa kayanka don ka matsa wa al'ummar musulmi in ba ka yi wasa ba ta yiwu shi ne sanadiyar taɓewarka a wannan azumin. Sanadiyar wannan in ba ka yi wasa ba duk azuminka da duk sallarka sai Allah ya ƙi karɓa, saboda ka tsawwala wa bayinsa. Idan ba ka da ikon ka rage, to alal aƙalla kar ka ƙara. A tsaye a inda ake, sai dai idan abin ya fi ƙarfinka, to wannan kuma la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Yan uwa masu sana'a wacce sana'ar su take ci a lokacin azumi, kama daga madinka teloli kenan, kama daga masu kasuwar tsumma yan kwari kenan, kama daga kasuwar abinci, kada hada-hadar kasuwancin duniya ta mantar da ku hada-hadar kasuwancin lahira. Kada kai tila ka karɓi kayan dinki da yawa ta yadda za ka rasa sallar dare, ta yadda za ka rasa sallar asuba ma a jami'i, ka kwana kana dinka wa mutane kaya, ba ka yi riba ba, ko nawa ka samu ka yi asara. Ita rayuwa sai ta ta ake yi, ana bikin duniya ake na kiyama. Wabtaki fima ataka Allahu daral akhira wa la tansa nasibaka minad dunya. Ka karbi dinkin ka, ka saita lokutan ka ta yadda za ka yi dinki, kuma ka fita kai sallar ka a jami'i ta farilla har ma da tanafila, sai ka ci kasuwa biyu, kasuwar duniya da kasuwar lahira. Samari matasa a kiyayi shagalta a irin wannan lokaci. Makiyanmu sun san wannan lokacin lokacin ribanmu ne, wanda aka ba ka tashi shagaltar da mu sai irin wannan lokacin ya zo. Yanzu za ku ga sababbin wasannin Hausa sun fara fitowa, za a yi series, kuma saboda tsiya ba za a dasa fim ba sai lokacin sallar Asha, kila sai an shiga goman ƙarshe daidai ƙarfe ɗayan dare za a tada sallah, su kuma za su fara fim ko za su fara kwallon kafa. To da ka matasa ku yi hattara, wallahi cutar ku suke yi, wallahi cutar ku suke yi. Idan ka kuskura Ramadan ya zo ya wuce baka yi abin da Allah zai ji kanka ba, ka sani ba dole ka sake maimaitawa ba, ta yi na ƙarshe kai. Ko yanzu nan da muke wannan wa'azin, kila ka gama dinka kayan sallah amma kana da wasiƙa da aka turo maka daga lahira cewa za a yi sallar da kai, azumin ma ba wanda yake da garantin zai ga azumi. Ku rubuta ku ajiye, akwai wanda da an ga wata kwanansa ya ƙare kuma ba cuta ba komai. Allah ya allaka wannan watan na Sha'abana, ƙarshensa shine ƙarshen rayuwarsa. Da haka akwai mutumin da sai ana gobe azumi zai mutu kuma lafiyarsa ƙalau. To kar ka ɗauka wani ne a nesa, ta yiwu kai ne, ta yiwu ni ne, ta yiwu mu ne. Da ka mu yi ƙoƙari mu mori damanmu, in Allah ya ba mu dama kar mu sakaci da ita. Wani za a fara azumin da shi ba za a ƙare da shi ba, kai wani ma za a yi azumin da shi, amma lafiyar da Allah ya ba shi a rayuwa wannan shekarar za ta ƙare. Wannan shekarar credit ɗinsa na lafiya a wannan shekarar zai ƙare. Wani ranar azumin farko zai gamu da wani tsautsayin da ya gama lafiya, kuma shi kenan a haka zai ƙarasa ya mutu. a shekarar baya kila yayi sakaci bai yi wasu abubuwan na alkhairi ba, ya dana wa sai wannan shekarar bai san wancan din shine damar sa ta karshe ba, to kai ma ka kiyaye, kai ma ka kiyaye. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan wa antum la tashurun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farattu fi jambillah wa in kuntu lamina as-sakhirin aw taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula hina tara al'azaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin bala qad ja'atka ayati fakadhabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin lil kafirin. To da kami hattara akwai ranar da zaka zo kana cizan yatsa, ina ma nayi kaza, ina ma nayi kaza, Allah ya ce mun baka dama sakaci kai kuma ba ma maimaita dama. To Allah ya kiyaye mu da cizan dan yatsa,
amin.
Allah ya maida kowa gidansa lafiya,
amin.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد الاداء